Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 7 ga watan Yuli na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Baballa, yau Laraba, Prime Minister Haiti na wucin gadi Claude Joseph ya sanar cewa an harbe shugaban kasar Jovenel Moise har lahira a wani hari da aka kai masa a gida. Iyayen yara 121 na ɗaliban da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a Najeriya daga makarantar Bethel Baptist a jihar Kaduna sun gudanar da addu'o'i a daren jiya Talata a cikin makarantar da nufin Allah zai dawo da 'ya'yansu. Adadin mutane da suka mutu a mummunan zaizayen ƙasa a ranar Asabar a garin Atami na ƙasar Japan da ke gabar teku ya ƙaru da akalla mutane 7.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya. Za ku cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta shawarci bangaren zartarwa na kasar kan abin da ya kamata su fi maida hankali a cikin shekaru 5 masu zuwa.
'Yan Majalisar Dokokin Ƙasa na shawartar gwamnati ta ci gaba da bullo da sabbin dabaru domin tunkarar aika-aikar 'yan ta'addan da ke ƙoƙarin samun gindin zama.
A Najeriya kuma, hukumomin alhazai na jihohi sun yi ƙarin haske kan maniyatan da suka biya kuɗaɗen aikin hajji. Saudiya ta dakatar da maniyata na ƙasashen ƙetare.
Cewa duk wanda yake da niyyar karɓa kuɗinsa zai iya zuwa karɓa.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu Yali Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Yau Laraba, Prime Minister kasar Haiti na wucin gadi Claude Joseph ya sanar cewa an harbe shugaban kasar Jovenel Moise har lahira a wani hari da aka kai masa a gida. A wata sanarwa, Joseph ya ce kungiyar wasu da ba a gano ko su wane ne bane suka yi wannan danyen aikin, harin da ya kira na ƙiyayya da rashin imani da kuma dabbanci. Ya kuma ce an raunata uwar gidan Moise da ake kira Martin a wannan harin, kana an kai ta asibiti tana karɓan jinya. Kasar Haiti ta daɗe tana fama da rudanin siyasa da rarraba tsakanin 'yan siyasa da kuma ƙaruwan ƙungiyoyin banga. Iyayen yara 121 na ɗaliban da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a Najeriya daga makarantar Bethel Baptist a Damishi a jihar Kaduna sun gudanar da addu'o'i a daren jiya Talata a cikin makarantar da nufin Allah zai dawo da 'ya'yansu. Taron iyayen yaran na zuwa ne yayin da shugaban makarantar kuma shugaban kungiyar mabiya ɗarikar Baptist ta Kaduna yake cewa an bashi dama ya yi magana da ɗaliban a jiya Talata wuni guda bayan da masu garkuwan suka kai mamaya a makarantar. Ya ce ɗaliban 28 ne suka yi nasarar samu su ya zuwa jiya, kana a yau ma sun samu kira daga masu garkuwa da ɗaliban. Ya ce sun tabbatar mana da yaranmu na cikin ƙoshin lafiya, babu abin da ke damun su. Lallai ne mun yi magana da wasu ɗalibai wanda suka shaida mana suna cikin dokar daji kuma sun faɗa mana cewa su 121 ne. Wannan ne dai karo na hudu da aka sace ɗalibai a jihar Kaduna a cikin watanni 6 da suka shuɗe. A cikin wannan shekara an gudanar da gagaruman garkuwa da ɗalibai a Najeriya. Najeriya dai ta faɗa cikin garkuwa da 'yan makaranta ne tun cikin shekarar 2014 lokacin da 'yan tawayen Boko Haram suka sace 'yan mata ɗalibai 276 a makarantar gwamnati a Chibok a jihar Borno da ke arewa maso gabashin kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin mutane da suka mutu a mummunar zaizayen ƙasa a ranar Asabar a garin Atami na ƙasar Japan da ke gabar teku ya ƙaru da akalla mutane 7. Ma'aikatan ceto suna ci gaba da tone tarkace a unguwar da ke cikin tsakiyar garin a ƙoƙarinsu na bincike ko akwai waɗanda bala'in ya rutsa da su. Akalla akwai raguwar mutane 27 da ba a gano su ba, ko da yake hukumomi suna sa ran cewa wasunsu ba su gari a lokacin da lamarin ya faru ko kuma suna can a gidajensu inda suke hutu. A makon da ya gabata ne aka samu zaizayar ƙasa sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, wanda masu hasashe suka ce ruwan ya zarce abin da aka saba gani a garin Atami a cikin baki ɗayan watan Yuli. Gidaje da sauran gine-gine da suka lalace a wannan ambaliyar sun kai 130.
An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A ƙarshen zamanta na shekara-shekara, Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta shawarci gwamnatin ƙasar ta ƙara jan ɗamara domin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga da 'yan ta'addan da suka addabi jama'a. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mumun Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
A yayin wannan zama na tsawon watanni uku, 'yan majalisar dokokin sun ware lokaci mai tsawo don nazari akan tsarin manufofin da Prime Minister Uhumudu Muhammadu ya ce gwamnatinsa na fatan zartarwa a tsawon shekaru biyar na wa'adin farko na mulkin shugaba Muhammad Bazoum. Kamar yadda ɗan majalisar dokokin ƙasa Shitu Mamman ya yi wa manema labarai ƙarin bayani.
Wannan DPG da Prime Minister da ya yi, in dai abin da muka karanta muka gani, to insha Allah muna ganin Niger za a samu ci gaba da ikon Allah. Allah zai ba mu lafiya da wadata da zaman lahiya a Niger, a samu ilimi na makaranta, mazamuna masu aiki masu zaman kashe wando. Gwamnati ta ɗauki alƙawarin kaka za a yi a nemo hanyar da za a ba su aiki. To alhamdulillah in aka yi haka nan, na biyu wannan cikin da feji bisa wannan aiki da muka yi luwa kamar guda ratifikasi kamar guda 15, mun yi ayyuka wanda muke gani idan aka yi su sa hannu da muka yi bisa wasu ka'idodi na ƙasa za a samu ci gaba a jamhuriyar Nijar.
Matsalar tsaron da ake fama da ita a wasu jihohi hudu, wato Difa, Maradi, Tilaberi da Tawa, ya sa wakilan al'ummar ta Nijar suka gargaɗi ɓangaren zartarwa ya ƙara jan ɗamara.
Et saluons les sacrifices que consentent tous les jours.
Kakakin majalisar dokokin ƙasa Sani Umaru na cewa bayan da suka yaba wa jami'an tsaro saboda dagewarsu akan aikin tabbatar da tsaro a kulliyomin, 'yan majalisar dokokin ƙasa na shawartar gwamnati ta ci gaba da bullo da sabbin dubaru domin tunkarar aika-aikar 'yan ta'addan da ke kokarin samun gindin zama.
Pour répondre aux mutations dont leader terroriste est désormais coutumière.
Majalisar ta kuma ja hankalin hukumomi akan bukatar samar wa manoma magungunan kwari, takin zamani da iri a wannan lokaci na sabkar damana da ke baiwa al'ummar karkara damar gudanar da ayyukan gonaki, yayin da ɗaya gefe ya zama wajibi gwamnati da al'umma su ɗauki matakan riga kafin kaucewa fuskantar ambaliyar ruwa.
Les députés en appellent au gouvernement à ses démembrements et aux populations concernées pour prévenir les risques d'inondation.
A jawabin rufe taro, kakakin majalisa Sani Umaru ya jinjina wa shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum saboda ziyarar da ya kaiwa al'umar Barwa a washe garin komawarsu gida bayan shafe shekaru shida na gurin hijira. Ya kara da cewa wajibi ne gwamnati ta dauki matakan karfafa tsaro don dorewar zaman lafiya a irin waɗannan wurare. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu.
A yau Laraba, mahaukaciyar guguwar Elsa ta yi sanadiyar ruwan sama kamar da bakin kwarya a jihar Florida, inda masu hasashe suke sa ran ruwan saman zai zuba a gabar tekun jihar kana daga bisani ya wuce cikin gari. Hadarin da ya kai karfin matsayin mahaukaciyar guguwa da yammacin ranar Talata ya kuma yi rauni a cikin dare, inda hukumar sa ido akan mahaukatar guguwa ta Amurka take cewa ya kuma sake zama mahaukaciyar guguwa, amma kuma bayan ya zuba zai sake yin rauni. Masu hasashe suna sa ran Elsa za ta ci gaba da kasancewa a kusa da gabar teku a cikin kwanaki masu zuwa, yayin da hadarin zai danna zuwa jihohin arewa da suka hada da Georgia da South Carolina da North Carolina da kuma Virginia. Shugaban Amurka Joe Biden ya riga ya tabbatar da ayyana bukatar jin kai domin gaggauta taimako ga mutane da hadarin ya ritsa da su a jihar Florida. A ƙarshe, jami'ai a jihar New South Wales ta ƙasar Australia sun ba da umarnin ƙara lokacin dokokin kulle na mako guda a birnin Sydney, yayin da birnin mai mutane miliyan 5 yake kokarin dakile karuwan ɓarkewar nau'in COVID-19 na Delta. Dokar kulle ta baya-bayan nan an kafa ta ne a ranar 26 ga watan Yuni, bayan gwaji ya tabbatar da direban ɗaukar ma'aikatan jirgin sama na ƙasa da ƙasa a Sydney ya kamu da sabuwar nau'in cutar. Sama da mutane 300 ne suka kamu da cutar tun daga lokacin. Ɓarkewar cutar tana ƙaruwa har ma ta zarce mutane 300 idan aka hada da sababbin kamuwa 27 a yau Laraba. kasar Australia da ita nasarar daƙile yaduwar COVID-19 saboda dokokin kulle masu tsauri da ta kafa, inda take da mutane 30,861 da suka kamu da cutar, kana mutane 910 suka mutu da cutar, a cewar cibiyar corona ta jami'ar John Hopkins. Amma an tabbatar da an samu sabon barkewar cutar ne sakamakon tafiyar hawainiya na aikin bada rigakafi da kuma rudani da ke tattare da yin allura sau biyu na AstraZeneca, wanda shi ne rigakafi mai tarin yawa a kasar. Lokacin da aka kara na dokar kulle a Sydney zai kare ne a ranar 16 ga watan Yuli.
A gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Biyo bayan dakatar da damar zuwa haji shekaru biyu a jere da Saudiya ta yi don kalubale na annobar coronavirus, hukumar alhazan Najeriya NICON ta tara dukkan jami'an labarun hukumomin alhazai na jihohi don bitar halin da ake ciki. NICON ta ce ya zama wajibi a samu bayanai na bai daya ga maniyyata don ba su kwarin gwiwar cewa da yaddar Allah za su cimma burin sauke faralin. Ga rahoton da wakiliyar mu Hawwa Umar ta aiko mana.
Shugaban hukumar Zikrullah Kullu Hassan ya ce duk da rashin zuwa hajjin, hukumar na ci gaba da tsare-tsare kan yadda za a tunkari zuwa hajjin da zarar an bude dama don amfanin dubban maniyyata daga Najeriya. Kullu Hassan, wanda a shekarar da ya hau mukamin jagorancin hukumar duniya ta fada kalubalen corona, ya ce wajibi ne hukumar ta rika samar da bayanai ga maniyyata don zama cikin shirin gujewa fafa gora ranar tafiya. Jami'ar labarun hukumar Fatima Sanda Usara ta yi bayani filla-filla kan kalubale da matakan da hukumar ke dauka.
Yanzu shekaru biyu kenan da mahajjatan waje, wanda ake cewa foreign pilgrims, ba su samu halartan aikin hajji ba. Akwai waɗanda ma suka fara register tun shekaran 2019. Mun tabbatar da cewa za a samu tsaiko a wajen kujerun aikin hajji. A hakan ma, idan an samu shekara mai zuwa an samu an yi aikin hajji kenan. To ya za mu yi mu fara gyara al'amarin nan tun kafin wannan lokaci yazo, domin ba tabbas. To ya za a yi a wayar wa juna da kai akan abin da ya kamata da mu hukumar alhazai ta ƙasa da su na jihohi, ya za mu yi mu haɗa kai mu tunkari alhazanmu. Ya kamata su san me ake ciki.
Mahalarta taron sun bayyana irin tambayoyin da suke samu daga maniyyata kan aikin hajjin da yake cikin rukunin musulunci biyar.
Alhaji Hassan Dalladi Idris, information officer, I just talking with you about abun zo mana da bazato. Akan haka ne muke yawo mu fadakar da mutanen mu daga local government da muke da su guda 20, da cewa abin da yazo daga wajen Ubangiji ne. Saboda haka mu yi hakuri, mun gaya musu cewa duk wanda yake da niyyar karba kudin sa zai iya zuwa karba, amma mu ja musu kunne duk wanda ya karba kudin sa yanzu in shekara mai zuwa ya gabato ba zai iya dawo cewa wai ya biya 2020 misali ko 2021 ba. Mun introduce abin da muke kira Q. Duk wanda ya biya shekara 2020 da wanda ya biya 2021, ko da shekarar da za mu shiga in an bude hanya cewa za a zo, sai mun yi consider su wayannan tukun kamin wanda zamu sake karba wasu kuma.
A gefe guda, hukumar tana kara inganta shirin adanar kuɗi don samun gudanar da aikin hajji ta hanyar ajiyar kuɗi na tsawon lokaci da maniyyaci zai iya tara kuɗin kujera. Kamar yadda shugaban sashen Dr. Ali Tanko ya faɗa, tsarin tamkar wadda ake yi ne a Malaysia, inda mai niyya zai yi ta tara kuɗi har ya samu damar akalla ya je hajji a rayuwarsa sau ɗaya.
Ko kana da kuɗi da yawa ko kana da kuɗi kaɗan, yadda ake shiga dai mutum zai iya ya je hukumar aikin hajji ta jiha, za a shigar da shi cikin wannan tsari ɗin. Mutum zai iya zuwa bankin Jaiz domin ya shiga cikin wannan tsari ɗin. Ga waɗanda suke amfani da yanan gizo, to mutum zai iya shiga wannan tsarin da kansa ta bin wannan adireshi ɗin, wato www.hajjisavings.jaizbankplc.com.
Na hakan da aka kafa a shekarar 2006 daga sashe a ma'aikatar waje kan zama mai shiga yarjejeniya a madadin jihohi kan aikin hajji da Saudiya. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa Umar da wannan rahoton. Kada amanta, wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, akodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Domin fare wada hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shirin za mu kawo ƙarshen zanta da mai bishara Pastor Yohana Waidi Buru kan yadda za a sake farfaɗo da darajar Arewa, inda za mu ci gaba da kawo bayanan yadda aka fara yankin ya shiga ƙalubalen tsaro daga dattijan siyasa Ajiyan Akko Lamido Umar Cikaire. A dakaci Pastor Waidi Buru.
Arewa zumunta ta mudu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Dole ya ce Arewa ta iya gyaruwa, kamar ana nuna Allah ba zai iya canja Arewa kenan ba. Ana nuna cewa Arewa ba za su zauna da junansu ba. To da muka zauna haka yin nan mene, ai akwai abin da ya shiga tsakaninmu. Shi ya sa muka koma ga abin da muke yin nan Arewa yau. An sa kuɗi, an sa rashin adalci, rashin tsoron Allah. Kamar yanzu a da ana magana a kudancin Kaduna ko kuwa Arewa ta tsakiya, kamar su Plateau, su Benue, su Taraba. Da kudancin Kaduna a ce ana kashe-kashe. To barin tambaye ka Adamu, Zamfara, Sokoto da Kaduna asalin Hausan bakwai ne. Kabilu ne ke kashe juna, ba Fulani ne da Bahausa suke fara da juna wurin ba. To an sa gaba ne, da iya cire wannan gaban. Ina musulmi masu imani, ina masayan malamai masu tsoron Allah da suke fada talaka su ji su kuma su ji abin da ke fada. Mu malamai mu daina kawo su aƙidu mu sawa talakawa keya, domin abu ya faru tsakanin Bafulatani da Bahaushe yau. Sai a dauka ana ta yayatawa a ce ai Bafulatani mugu ne, ai Bahaushe mugu ne, ai kabila mugu ne. Abin da ya raba Arewa kenan. Yau Bafulatani a Zamfara ko a Zamfara, Bafulatani bai yadda da makwabcin shi Bahaushe ba. To haka ya zai yadda da shi makwabcin shi kabila? Haka kabilu an zo an sa mana rikicin addinai. Ka gan Kirista na ceye da musulmi, wai don addini da ranar tashi alkiyama an ce ba kowa zai bada lissafin kansa ba. In an bi wannan abubuwan wallahi za a dakile su. Ka ji yau Sheikh Ahmed Gumi ya fito yana so ya sasanci. Ka ji cikin musulmi su ma suna zagi, wasu ba musulmi ko a Kirista ce ba su yadda ba. Wai mene ya kai ga wannan? Haba jama'a, haba duniya. Ko kuwa don maza ba a ce wannan ai yana bin wannan ideology ko maza wannan ba a rinsu wannan. Wallahi in Arewa da ba mutumin Arewa in ya yi tari, mutumin Arewa na tari, ko wani kabila zai tsaye. Hausa Fulani musulmi, kabilun na can kudu kai sun ci su. Amma yau gashi an ce wai ana kashe yan Arewa kudu, abin da muna zafi. Amma abin ji a nan Arewan ba mu a kashe junanmu, muna ta zubata jini a nan Arewa. Kuma manyanmu sun zauna shuru, shugabannin sun zauna shuru. In talaka ya magana an ce ana kin jini ko gwamnati ne ko ba son gaskiya, to wallahi ina ga maka duka manyanmu in nan in talaka kansu a haɗe, to dole manyanmu za su ci mu. Haka ma in manyanmu kansu a haɗe, dole mu talakawa mu ji su. Haka ma kan sarakunanmu a haɗe, to dole mu talaka za mu ji da masu mulki da kuma su sarakunanmu. In kan malamanmu a haɗe, mu talakawa mu namu bai wuce ba. Mu ce ga malamin waye magana kuma za mu ji. Ai duk da matalaka da matarkacin kenan Arewa, duk kowane irin nau'in wahala da rashin adalci da mene akan talaka ne. Kuma talaka na da hakuri, to irin hakuri da talaka ke a Arewa, ɗan ai abu talaka zai ci. An tashi ɗan kudu sun ce ɗan sa, aka yi musu abin da suke so. Amma da ɗan Arewa suka gan ai mu ana kawar da mu, ga abin da a sasa da zazan lafiya aka dakile abin tun ba ta kai ko ina ba. To dan Arewa ba mutum ba. Mun kuna kashe kanmu a Arewa, an kashe mu a kudu, waya kudaita wayan kudu suna kashe an Arewa? Ba mu yan Arewa ba? To ba mu so junanmu ba? Muna wa junanmu kabilanci, muna wa junanmu bangaranci, muna kiyaye da junanmu, muna ma wa junanmu bambanci addini ko jinsi. Ya za a maida wani jinsi ba mutum ba a nuna wa wani jinsi mutum ne? Kai Allah ne, waye ne Allah a cikinmu? An ba mun gawa kanmu gaskiya wallahi babu mafita. Amma ina gaya maka abubuwan na bada shawarar nan a gwada mana a gani. In Arewa bai dawo ba, sai dai makin Arewa da ke Arewa da kuma wajen Arewa sai dai su ji kunya. A gwada mana, ai aka gwada na san da kware. Amma ana ta cewa ba zai yiwu ba, ya ba zai yiwu ba, ya mun zauna haka da mun zauna lamilariya da yadan juna, aurataya da zumunci da komai babu gwada. Ina ma rubuce-rubuce akan abin da ya faru tun 98 daga matsayi ne da rigingimu a jihar Kaduna da ko'ina. Wata nan in Allah ya daka ganta kaɗan.
Mun gode Pastor Buru. Sai wani lokaci in mun samu damar sake zantawa. Yanzu ku biyo ni don kawo muku ci gaba da bayani daga Ajiyan Akko Lamido Umar Cikaire, wanda ya leka kundin tarihi don fashin bakin yadda wasu daga makiyaya a daji suka shiga ɗabi'a mai ban tsoro.
Don dottawan mu na da su sun dinke mu ne su, saboda ka suna yi don kishin jama'ar ne, ba wai wani abu suke ba, ba su da wani manufa. Sannan na biyu, a lokacin da suke wannan abin, duk abin da zai same su na asara don wato abin da zai jawo musu ribar jin daɗin duniyan kansu ba ruwansu, za su yi don jama'a su ji daɗi. Yanzu kuma waɗanda suke shugabantan mu ko kuma waɗanda suke su ne dattawan, kowa yana da ɓangare ɗin kamar yadda ɗazu na ce, kuma yana ƙoƙarin yadda zai gina wata matakala da zai hau. Musamman ƴan arewan mun nan, ba mu da abin da muka sa a gaba sai waye zai yi shugaban ƙasa. Kamar shugaban ƙasa ɗin nan a Najeriya nan ba wanda ya cancanta sai mu, babu wanda yake da haƙƙi sai mu. Saboda haka kowaye zai yi duk wani hali da zai yi don ya nuna wa wasu, ko ya nuna wa wasu cewa ya cancanci zama shugaban ƙasa. Saboda haka ba wai al'umma yake wa ba, yana yi wa kansa, yana gina wa kansa ne. Saboda haka sai muka zama duka babu shugabanci, kowa sai dai ɓangaren da yake son rayawa, ko nasa na kansa ko na wani to ƙungiyarsa. Saboda haka an bar jama'a kara zubi, babu wanda ke bin kadosu. Ga kuma yanda siyasa ka san dama yadda take raba kan jama'a. Saboda haka kowa yana ƙoƙarin gina ɓangarensa siyasarsa don ta rinjaya, ba yana ƙoƙarin gina, to sai zama na kowa yana ƙoƙarin gina ɓangare ne. So saboda haka an bar jama'a, an bar arewan a tsakiya, ba kowa kuma mai lura da ita. Kai to zan yi wani abu misali, watakila ba zai wa wasu daɗi ba. Ka duba yanzu wannan dottijo da ake ce masa Obasanjo, ka duba yadda duk da yake da ra'ayi karkataccen ra'ayi, ko yayi can kudu, ko yayi arewa, ko kuma yayi gabar, ko yayi yamma, ko yayi hagu, ko yayi dama, yanzu da abu ya kai bongo, wato tura ta kai bongo, ka duba yanzu yanda ya dawo yake kokarin zai dinke. Wannan haka ake so tuntuni a samu masu yin haka. Dama yana cikin masu yin haka, amma abin bakin ciki sai ya rinjayu da yau yana bangaren nan, gobe ya tsallaka ya koma wancan bangaren. Ko da wancan bangaren suna ba daidai ba, to nasa ne yana taimaka musu a ba daidai ba. Gobe ya tsallaka ya koma wancan bangaren. To wannan haka ƴan arewan mu muke shugabannin namu da ake ce shugabannin namu ko dottawan namu. Amma yanzu gashi nan ka gani ya soma kaman da wasa. In an yi sa'a, wannan abin da ya soma na tattaro jama'a a zo a duba abin da makomar da fa za mu fada in mun tafi a tafiyar da muke yin nan. Kaga ba siyasa yake ko ɓangare yake ƙoƙarin rayawa ba ko ginawa ba. Wannan haka ake so damar tuntuni a samu masu irin wannan abu. A samu masu hura wuta don ta zama haske ga mutane su amfana, a samu masu kashe wuta domin kada cutar da jama'a.
Alhaji Lamidu Umar Cikiri, in an duba abin da ya fi damun arewa, yanzu akwai maganar satar mutane da yawanci ake samun hannun waɗanda da makiyaya ne Fulani ma suke aikata irin waɗannan abubuwan. Me za ka ce kan wannan?
Wannan shine kenan ma babban nuna arewa, mun kasa shugabannin mu sun kasa, mu ma mabiya mun kasa, malaman mu na addini sun kasa. Dukka wanda zaka ambata da wato wani nau'i na wato halin shugabanci, duk mun kasa. Domin ta yaya za mu bar ɓangare jikinmu har abu ya taɓarɓare tun shekaru aru Fulanin jejin nan, ko mu ce musu bororo ne, ko Fulanin shanu ne, ko Fulanin jeji ne, ko makiyaya ne, tun da muke malaman addinin mu babu ruwansu da su, babu ruwan sarakunan mu da su, babu ruwan hukumar mu ta ƙaramar hukuma da su, babu ruwan gwamnatin jiha da su, babu ruwan gwamnatin tarayya da su, suna raye kamar dabbobi kawai. Ta ya za mu samu lafiya? Kuma ba yau aka soma ba, ba jiya ba, shekara ya kai fiye da shekara yanzu 40 ko 50 tun da su shugabannin mu irin su Sardawa na aka rushe jihar Arewa. Daga lokacin abubuwan suke ta tabarbarewa ake barin su, babu su da alaka da duk wani abu na hankali da basira. Muna ji muna gani, babu kuma wanda ya taba daukan mataki domin ya samu waɗannan mutane su ma su dawo su zama kamar mutane kamar mu, don a samu zaman lafiya, a samu a tafi tare. Wanda ya dan jarraba wannan din shine ina jin ko shugaba baban gida ne ko da lokacin su Jibril Aminu suka yi suka, to me suka gani? Me suka gani shine kaga sun hango abu ko fitina, ko kuma sun hango ayi alheri, suka yi nomadic education.
Masu sauraro, da wannan zamu dasa aya, sai makon gobe in Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shara. a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Don ku gyara kasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai
shiga. A gaida Nasiru, yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko ya fito daga Abubakar Kawu Girgir, yace salam BOA Hausa. Dama mun san karya darajar naira da babban bankin Najeriya CBN yayi, duk inda aka je aka dawo abin akan talaka zai kare. Kashi tun bayan karya darajar naira, farashin kayan masarufi sai ƙara hauhawa yake yi. Allah dai ya kawo mana mafita. Saƙo na gaba ya fito daga Shehu Adamur Jau, yace Najeriya kenan. Wai gwamnan jihar Kaduna Nasiru ɗan Rufa'i ya cire ɗansa a makarantar gwamnati saboda kar a sace shi. To yana nufin su talakawa su ci gaba da tura 'ya'yansu kenan ana sacewa. Allah ya kyauta, amma kam gaskiya ana wani irin mulki a Najeriya. Sai saƙo daga Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya, ya ce haƙiƙa makomar harkar ilimin matasan ƙasarmu Najeriya yana cikin halin ha'ula'i, ganin yadda matsalar yawaitar sace-sacen ɗalibai da neman kuɗin fansa ke ƙara ta'azzara. Fatan ma'anan shi ne, ya Allah ya kawo mana ƙarshen wannan musifa, amin summa amin. Sai saƙo daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir, jihar Yobe, Najeriya, ya ce assalamu alaikum BOA Hausa. A gaskiya idan ana son gyara mulkin ƙananan hukumomi a Najeriya, sai 'yan majalisar dokokin Najeriya sun soke hukumomin zaɓe na jihohi, su maida zaben ƙananan hukumomi zuwa hukumar zaɓe na ƙasa, wato INEC. Ta haka ne kawai za a hana gwamnoni da shan wanda suke so, ba wanda talakawa ke so ba, a matsayin shugabannin ƙananan hukumomi. Saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Bakar Yahaya Lakwaja da Balani Yashi Lakwaja, jihar Kogi, Najeriya. Suka ce ya kamata 'yan majalisu su san batutuwan da ke ciwa 'yan Najeriya tuwa ƙwarya. Ga batun matsalar tsaro da tsadar rayuwa da na gyaran fuska ga kundin tsarin mulki da masu neman ɓallewa, da ya dace 'yan majalisun su mai da su akalarsu a koda yaushe a fadar majalisar. Amma sai gashi sun yi wa batutuwan rikon sakainar kashi, tamkar ba 'yan Najeriya suke wakilta ba. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To baban da a taƙaice, Prime Minister Haiti na wucin gadi Claude Joseph ya sanar cewa an harbe shugaban ƙasa Jovenel Moïse Hallahyera a wani hali da aka kai masa a gida. A wata sanarwa, Joseph ya ce kungiyar wasu mutane da ba a gano ko su wane ne ba ne suka yi wannan ɗanyen aikin, halin da ya kira na ƙiyayya da rashin imani da kuma dabbanci. Ya kuma ce an raunata uwar gidan Moïse da ake kira Martin a wannan halin, kana an kai ta asibiti tana karɓan jinya. Iyayen yara 121 na ɗaliban da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a Najeriya daga makarantar Bethel Baptist a Damishi a jihar Kaduna sun gudanar da addu'o'i a daren jiya Talata a cikin makarantar da nufin Allah zai dawo da 'ya'yansu. Taron iyayen yaran na zuwa ne yayin da shugaban makarantar kuma shugaban kungiyar mabiya ɗalikar Baptist ta Kaduna yake cewa an ba shi dama ya yi magana da ɗaliban a jiya Talata, wuni guda bayan da masu garkuwan suka kai mamaya a makarantar. Ya ce ɗalibai 28 ne suka yi nasarar samu su yi zuwa jiya, kana a yau ma sun samu kira daga masu garkuwa da ɗaliban. A ƙarshe, adadin mutane da suka mutu a mummunar zaizayen ƙasa a ranar Asabar a garin Atami na ƙasar Japan da ke gabar teku ya ƙaru da aƙalla mutane 7. Ma'aikatan ceto suna nan suna ci gaba da tone tarkace a unguwar da ke cikin tsakiyar garin a ƙoƙarinsu na bincike ko akwai waɗanda bala'in ya rutsa da su. Aƙalla akwai raguwar mutane 27 da ba a gano su ba, ko da yake hukumomi suna sa ran cewa wasunsu ba su gari a lokacin da lamarin ya faru ko kuma suna can a gidajensu inda suke hutu.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana na gabatarwa, sai kuma Julius Resham da ta ba da umarni, amma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da ke cewa mu tara a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe.